fitowa zauren VOA. Har yanzu muna kasar Kamaru, kuma Muhammad Bashir Ladan shike jagorantar shirin. Bismillah Bashir.
To bara mu koma sashin Muntari Hamisu, kuma a can ba min da Malam Muntari Hamisu. To ko menene ra'ayinka kan ci gaban demokradiyya a nan kasar Kamaru tun 1990?
Demokradiyya na nawa a nan kasar Kamaru, domin in mun lura tun 1990 lokacin da aka jami'u daban-daban da karfin SDF a wannan lokacin, an kama ganin cewa kowa ya yi sai abin da ya ga dama, wanda dai ya ga ana taka doka saboda a yi gyara. To amma ƙasa yau ba dama mutum ya fito ya yi zanga-zanga saboda neman haƙƙinsa ko wani biyan bukata, sai a kama shi a rufe sa. Kaga demokradiyya a nan yana nawa. Ta wajen zaɓe, mun duba hukumar zaɓe, shugaban ƙasa shi ke zaɓe wanda suke zama a hukumar zaɓe, kuma idan sun hau su ba abin da suke tunawa illa kawai su ga cewa jam'iyyar shugaban ƙasa ta lashe zaɓe. Wato akwai magudi sosai a wajen lokacin zaɓe, akwai ɗan sanji kam a wajen maganar zaɓe, amma magudin na da yawa har yau. In muka duba kuma ta wajen cewa za a samu sauyi a hanyar zaɓe ne a ƙasar Kamaru da wahala, domin muna ganin yadda zaɓen yake tafiya. Wato ainihin demokradiyya yana nawa a ƙasar Kamaru. In muka duba gabanin a haɓe ƙasashen biyu, wato West Cameroon da East Cameroon, 1957 zuwa 1959, akwai su KNDP na su NDRE da su Foncha da sauransu, kowa na da jam'iyyar shi. A lokacin demokradiyya so mahaɓaka kafin sashen English su haɗe da sashen Faransa, amma da aka haɗe kuma shi aka take demokradiyya shi kuma 1990 nan da aka sake dawa da demokradiyyan, kuma da ba a bar shi ma ana aiwatar da shi.
So Alhaji Muhammadu Jafaru, duk yanda aka yi dai mai yiwuwa amsar ka za ta bambanta da ta shauran, in duba da cewa kai kana daga cikin jam'iyyar RDPC ko kuwa CPDM, wato jam'iyya mai mulki kenan, duba da cewa ko kuke rike da abubuwa a nan, menene ra'ayinka kan wannan tambaya tamu?
Dangane da batun demokradiyya a cikin ƙasar Kamaru, babu dai abin da za mu ce sai dai mu sake gode ma shugaban ƙasa Polibia da mataimakansa dangane da ci gaban tsarin demokradiyya a cikin ƙasar Kamaru. Domin ku shakka babu a cikin Afirka dai, Kamaru na daga cikin ƙasa wanda za ta yi tutiya da ci gaba, wanda ƙasa ce wanda ta ba mu kowa ya yi ƴancin addininsa, ko da wuta kake bauta mawa, matuƙa baka takura ma wani ba, baka da matsala. Wannan ci gaba ne ta ɓangaren addini wanda aka samu. Na biyu kuma ta wajen ƙungiyoyi na siyasa. Yau Kamaru na da ƙungiyoyi na siyasa daban-daban a cikin waɗannan ƙasashen, kuma kowa yana kawo nasa tsari na wannan ƙungiyar nasa. Bayan haka kuma dangane da ci gaba na yau da kullum mu'amala tsakanin ƙasashe da ƙasashe da tsakanin mutane da mutane, Kamaru ta yi rawan gani ta wannan ɓangaren. Saboda haka babu abin da za mu iya cewa wannan ci gaba da muka samu, Allah ya daɗa tafiyar da mu akan haka.
To Malam Bamanga, baka ga cewa idan ka ce babu ci gaba a fannin demokradiyya, dole kenan za a duba cewa kuma ƴan adawa ku kanku da naku laifin a ciki ba, kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abun da yafa da kuke gani kaman babu ci gaba?
A gaskiya a ce wai akwai namu ƴan siyasa a ciki, to za a iya ce amma ni zan ce maka o don me sa? Don gede in ka duba ko ni da kai gani na a cikin matashi a birnin Douala, matashi a cikin birnin Douala, ina kokartawa yanda nake yanda zan iya ne, wato nuna ma waɗansu matasa cewa a siyasance za a iya fitowa ana faɗan ra'ayinsa. Amma kaga ko ni wata sa'in na fito na bada ra'ayina, kaga gwamnatin din wato ma Douala suna takura mini wata sa'in ni har suna ce min wai ina so wato in kawo tashin hankali a birnin Douala a birnin da nake mun san cewa yau shekara 30 kenan wato abin da ake kira multi parties ya shigo a kasashen mu na Africa amma gaskiya an ka duba yau shekara 30 din wato demokradiya kasar mu kasar ta Cameroon an ci gaba ne ko an koma baya yanda na ga maka dan uwana mun koma baya mun kuma baya don me sa mun kuma baya domin akwai yan siyasa da suke na kulle mun koma baya domin akwai yan jarida da aka kulle mun koma baya domin yau in ka duba duk yan siyasa da duk yan jarida wato mafarkin su daya ne su samu su fitar kasar Cameroon su tafi Canada su tafi Etazuni su tafi Russia su tafi Faransa su tafi Spain su tafi duk waɗansu kasashen da suke cewa a can suna da wato daidan ba da ra'ayin su ba hadde wato in suka ba da ra'ayi barazo a ci masu mutunci ba ko kuma barazo a taba su ba a ce musu ma za a yi musu wato fashi ko kuma za a yi musu kamu
so malam Hamisu Muntari to ai wasu yan siyasa suka ce yau idan demokratiya ta gurbance a kasar Kamaru kuma yan adawa da naku alhakin to wada ya zaka amsa musu wannan
jam'iyyar adawa suna da yawa kasar Kamaru wannan dabara ne na gwamnati na rarrabe kan yan adawa shi ya saka take taimakawa take ba da tallafi wa yan adawa saboda a rarrabe a samu jam'iyya da yawa yadda ita gwamnatin za ta dinga samun nasara akan yan adawa ba wai aikacin adawa suka kawo gurbancewan demokradiya a kasar Kamaru ba na biyu kuma gwamnati tana sayan wa'yansu yan adawa wanda ba za mu iya ce a fili ba amma da na ba su mukami a cikin gwamnati kaga na ka zabi ɗaya daga cikinsu aka ba shi ko minista ko director ko wani abu sai kaga yana bin bayan yana goyon bayan abin da gwamnati ke faɗi kenan wato anan kana sanin cewa shi ba dan adawa bane amma da sunan dan adawa ya tashi to muna da irin su dewa wanda sanin mu ne gwamnati ne suka kawo wannan dabaran ganin cewa sun raunana karfin yan adawa gabaki daya a kasar Kamaru
so Alhaji Muhammad Jafaru sai dai ai yan adawa da yawa kamar yadda muka ji su suna wato alakanta rashin ci gaban kasa da yadda jam'iyyar ku ta FDPC take gudanar da mulki alhali a cikin wato tsari irin na demokradiyya muke kaga su lissafa misali kamfanoni kamar na jirgin sama da jirgin ruwa da kuma matsalar wutar lantarki da shauransu da ruwan sha da abin da ya kamanci haka duk sun alakanta shi da cewa a yadda jam'iyyar ku na ta RDPC take tafiyar da mulki wannan shi ya janyo wato wahalhalu makamantan wannan me zaka iya faɗa mana kai
wannan kuma tunanin su ne ka san kuma shi mutun yau ba za ka iya hana shi tunanin abin da yake so ba amma idan za su bi gaskiya kuma su tsaya su yi tunani da hankalinsu sun san cewa yadda ake gudanar da yanayin tafiyan kasar Kamaru tafiya ce da ake yi tafiya ne kyau ba wai don ina cikin kungiya na CLDPC bane zan mara mata baya 100%. Daya daga cikin rashin hankali da tunani wanda galibin kungiyoyi na adawa ba su da shi su abinda wannan shugaban kasan yake yi shi suke so su yi kuma ina yawan fada cewa babu yadda za a yi a ci gaba kawai a duniya gwamnati ta ci gaba da gyara kasa ba tare da wayannan mutanen kasan su da kansu sun gyara kasa ba yau bi ma'ana zan dauki maka misali in ka tafi kasa kamar Amurka da kamar su Ingila da sauran kasashe ai ba gwamnati bace take gyara kasa ba gwamnati bace gwamnati hanyoyi take bayarwa wanda mutane za su bi wayannan hanyoyin domin su gyara kasa su bude kamfanonuka su bude masana'anta su ba wa mutane sana'a amma in an jira wai gwamnati ita za ta yi komai wannan mu da kanmu mun yi wa kanmu ƙarya wannan shine dalilin abin da isa har yau yan adawa ba su iya hada kansu sun kayar da wannan gwamnati ba irin siyasa da wanda ita kungiyar mu na RDPC take yi irin wannan siyasan in su ma suke so su hausu zo su bilahi to ya za a samu kenan
da waɗannan bayanai na Muhammadu Jafaru zamu dakata a yau. Sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani shiri na musamman kan zaben Amurka. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Muhammad Bashir Ladan wanda ya jagoranci shirin, sai Fiona Wamai Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.